da haka. Ba shi kenan ya kamata mu san wannan sallah tana nan. Sannan ko malamai suka ce wannan sallah tana da salo daban-daban. Dan mun dauki ra'ayoyi na maluma daban-daban, wasu sun kawo cewa tana da salo ya kai kala bakwai. Kama al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce sallar nan tana da salo da za a yi ta ɗai-ɗai-ɗai har guda bakwai. Wasu sun ce biyu, wasu sun ce goma, wasu sun faɗi wani nau'i daban. To ala ayi halin, gwargwadon abin da za mu karanta cikin hadisan nan zai gwada mana irin siga ko siffa ko salon yadda ake gabatar da wannan sallah ɗin. Don haka shi kenan ainihin me, kuma wannan sallah a shari'ance abu ne wanda ya tabbata cikin littafin Al-Qur'ani da sunnonin manzon Allah da kuma ayyuka na me na managartan magabata, shine cikin sahabban manzon Allah da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu. Wannan yake gwada mana cewa lallai sallah ce wadda aka shar'anta. To za mu dubi wannan hadisi da ƙarƙashin wannan littafi da muke amfani da shi na sharhi Umdatul Ahkam na mai Al-Hamidi, don mu duba ciki Iqazul Afham din nan. Shi ne yake cewa za mu duba ma'anonin kalmomi. Yace ma'anil kalimat fi ba'di ayyamihi, me yake nufi da shi? Sai ce ai gazwatihi, bin da yake nufi da ayyami shine yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya yi. To a cikin irin yaƙe-yaƙen da ya yi, wata ran an tafi da Abdullahi ɗan Umar kuma ya ga an yi wannan sallah. To shi ne yake gwada mana irin yadda wannan sallah ta yi. Wujaha, me yake nufi da wujaha? Ai tijaha, suka koma ɓangaren da kafiran suke suka tsaya suna kula da su, kada ma su afkawa masu yin sallah. Kenan ana sallah, wasu kuma suna gane, suna gadin masu wannan sallah ɗin. Don haka waɗannan su ne kalmomin da malam ya fitar ciki. Sai mu koma cikin hadisi ɗin. Abdullahi ɗan Umar ya ce manzon Allah ya yi sallah a ɗaya daga cikin ko kuma wani sashi na yaƙe-yaƙensa da ya je, sai ya tsaya da jama'a ta farko. Kun ga anan me yake gwada mana? An raba jama'ar gida biyu. Sahabbai da aka fita da su wannan yaƙi an raba su gida biyu. Sai mutanen farko suka zo suka yi safu da manzon Allah, mutane na biyu kuma ya ce sai suka je suna fuskantar abokan gaba, ma'ana sun tsaya suna kula da su. Ya ce sai manzon Allah ya yi sallah raka'a ɗaya da jama'ar da take tare da shi. Wa'annan bayan sun yi wannan raka'a ɗin sai suka tafi, suka koma gun wa'ancan suka je suka tsaya, su kuma wa'ancan sai suka zo suka tsaya a gunsu. Da suka tsaya su ma sai manzon Allah shi ne Abdullahi ɗan Umar ya ce waja al-akharuna, sai jama'a ta biyun suka zo. Wa salla bihim raka'atin, sai manzon Allah ya musu sallah raka'a ɗaya. Ya ce bayan ya idar da sallah shi kenan mai ba ƙazatit ta'ifata ne, sai wa'annan rinduloni guda biyu suka yi ramakon raka'atin raka'atin, kowa sai rama raka'a guda guda. Na batun fahimta sai hadisi na gaba kafin mu shiga sharhin abin da malayi. Ce an Yazid bin Roman an Salih bin Khawat ibn Jubair amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salata zati riqa'i salatal khawfi anna ta'ifatan suffat ma'ahu wa ta'ifatan wujahal adu wa salla billadhi ma'ahu raka'atan thumma sabata qa'iman wa atammu wa atimmu li anfusihim ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. ولا ذي في أجيوش دقا ainihin Salihu ibn Kawwat ibn Jubair yace shi kuma ya jiyo daga mutumin da ya salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki da aka je wanda yake kiran shi yakin zata riqaqi yace sallat tsoro ce lalle rindina kashi na farko sun yi sahu tare da manzon Allah ɗaya rindinar kuma ta je tana fuskantar abokan gaba fa salla bil ladhi ma'ahu rak'ati sai manzon Allah yayi salla raka'a daya da wa'anda suke tare da shi a safu bayan yayi musu salla raka'a daya thumma sabata qa'iman sannan sai tabbata a tsaye wa atammu li anfusihim sai suka cika wa kansu raka'a guda daya thumma sarafu sannan sai suka tafi kena a irin wannan salla kun ga an samu salla siga ta biyu tsaya tare da kai na baton fahimta cikatan aya wasu kuma su zama mai suna jira suna sauraron me za su gani na abin da zai zo yace wa amma sunnatu amma kaga abin da ya tabbata cikin sunna yace fal ahadithu allati fil babi wa ghayriha sunan hadisan da suka zo a wannan babi da wasunsu wadda malam bai sa a cikin wannan littafin ba yace wa jumhurul ulama muttafaquna ala anna hukuma baqin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace malamai jumhurul malamai sun daidaita sun yi ittifaqi akan cewa hukuncin sallah ta tsoro abu ne wanda yake wanzazze tabbacacce har bayan ainihin mai wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lianna ma sabata fi haqqi sabata fi haqqi ummati malace domin duk abin da ya tabbata cikin haƙin manzon Allah to ya tabbata cikin haƙin al'ummarsa ma lam yaqum dalilan ala ihtisasi matukar ba a samu wani dalili da yake gwada cewa wannan aiki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi ba yace in ba haka ba babu komai sannan yace salatul khawfi waradat ala iddati siyam yace ita wannan sallah ta tsoro ta gangaro a bisa sigogi daban-daban kamar yadda na faɗa muku tun a farko cewa malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan sallah tana da salo nau'i daban-daban wasu sun ce za tana da salo ya kai kala bakwai wasu sun ce kala uku wasu sun ce kala biyu wasu sun ce kala goma ma da dai gwargwadon abin da ya sauƙaƙa shi ne sai malam ya ce daga cikin irin wannan salo minha daga cikin irin wannan salo da za mu ji ce ma ja'a fi hadisi ibn Umar shi ne abin da ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar wanda muka karanta annahu kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ihda ghazwatihi yana ba da labarin cewa ya kasance tare da manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare cikin ɗaya daga cikin irin yaƙe-yaƙen da ya yi ƙibala na jidin ta ɓangaren ƙasar Najaf ta can irin yaƙe-yaƙen da ya kai to an fita sai aka samu wani tsoron da ya sa sai an yi irin wannan sallah ɗin ya ce wal aduwwu fi ghairi jihatil ƙibla amma wannan yaƙi ko wannan sallah ta tsoro da suka yi a lokacin da suka yi ta abokan gabar ba ta gefen alƙibla suke ba yana suna ta wani ɓangare daban da haka wannan yana gwada mana idan abokan gabar ku suna ta ɓangaren alƙibla to salon da za a yi sallar daban ne salon da za a yi sallar shi kuma wannan daban ne wa salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallam salatul kawf ce sai manzo Allah ya musu sallah sallah ta tsoro wa ja'alahum qa'ifatayn sai sanya su rindina ko kuma jama'a guda biyu ta'ifatun muqabalatun lil adu taharis jama'a ta farko tana fuskantar abokan gaba tana gadi tana kula da duk ainihin fa'ita din su da ainihin shige da ficin su duka suna bibiya suna kula daga su ba sallar suke ba wa qa'ifatun sallat ma'ahu rak'at dai jama'ar kuma sun zo su yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a guda summa saraku sannan sai suka juya fahum ala salatihim alhalis na kan sallolinsa sallolinsu waqifu fi naril adu suka fita suna kan sallah ba su hada ba sai suka je suna kula da abokan gaba thumma ja'at qa'ifatul lati taharis sannan sai wannan rinduna da take gadi ita kuma sai ta zo da ta zo wa sallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sai suka zo suke sallah tare da annabi bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ar-raka'atul lati baqiyat wannan raka'ar da ta saura min salati na daga wannan sallah da suke wa sallama bihim sai manzon Allah ya musallama thumma atimmu li anfusihim sannan sai kowace jama'a ta cika wa kanta abinda bata sallata ba wan sarafu sai suka juya waqifu fi naril adu suma suka je suka bayu wajen kula da kiyaye abokan gaba thumma raja'at da'ibatul ula sannan sai da rijina ta fito ba timmu raka'atul lati baqiyat min salatin suka cika raka'a so da ta rage daga sallar su suka yi wannan daga cikin siga akwai hadisin ainihin me ci kawad bin salih bin kawad yace fa'ida ta biyu da zamu fitar cikin wannan hadisi yace wujubi salatil jama'a ala rijali hadaran wa safaran fi halil amni wal khawf zamu tsin kayo wajibcin yin sallah ta jam'i akan maza a halin zaman gida da halin tafiya a halin aminci da halin tsoro yin sallah ta jam'i wajibi ne shi sa za ku ga a wajen fagen yaki ma ba a bar mutane su yi sallah kai ɗaiɗaiku ba duk da cewa Qur'ani ya ce me idan tsoron ya tsananta aka ce fa sallu rukbanan ko ku yi sallan ku kuna tafiya rijalan ko kuna tafiya a ƙasa a rukbanan ko kuna kan abin hawa haka a wani hadisi ya ce mustaqbilul qiblati aw ghairu mustaqbiliha kuna kallon alqibla ko ma ba ku kallon alqibla din ku yi sallah din kaga ya danganta da yanayi da aka samu kai to shi sa ya ce amma anan zamu fahimci cewa yin sallah ta jam'i wajibi ne akan mazaje hadaran suna zaman gida wa safaran suna halin tafiya fi halil amni a cikin aminci wal khawfi da kuma halin tsoro duka waɗannan yanayi guda hudu sallar jam'i wajibi ce da ka wani yake gwada mana ƴan uwa kada mutum ya yi wasa da fitowa salloli kar ka yi wasa da fitowa salloli wani Abdullahi ɗan Umar da muke bada labari a kansa don ku gane yadda suke kiyaye sallah aka ce idan ya rasa jam'in sallah guda ɗaya to wannan sallah da ya rasa zai dawo gida sai ya yi ta sau 27 saboda shi ne abinda aka ce wanda ya sallah a jam'i zai samu na lada to Abdullahi ɗan Umar sai ya yi wannan sallah sau 27 domin sanin mahimmancin yin sallah a jam'i amma kun ga muna wasa da sallah ko musamman ma sallar asuba da yawa zai ga mutane suna makara ya kamata mutum ya kokarta kiyaye yin sallah a jam'i tana da mahimmanci musamman salloli guda biyu asuba da isha ko da sallar la'asar da sauran salloli da ake su me yasa ake so mutum ya dinga samun waɗannan salloli saboda ana canjin aiki akwai al-mu'aqqibat wasu mala'iku da Allah yake wakiltawa tare da jama'a suna zuwa a sallan asuba lokacin da za su zo mala'iku da suka kwana da ku su kuma za su koma wajen Ubangiji waɗanda suka kwana sai manzon sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi a wannan hali kuka bar bayina sai su amsa masa alhali Allah ya sani ba amma sai su amsa masa su ce taraknahum wa hum yusalluna mun bar su suna sallah wayanda suka zo kuma a sallan asuba su kuma Allah zai tambaye su kaifa wajadtum ibadi aw nali kuka ga bayina sai su ce wajadnahum wa hum yusalluna mun same su suna salla ya Allah kaga kenan wayannan salloli da ake cewa dan adam ya kiyaye su a jambi wato suna kai reporto wajen ubangijinka cewa kullun a cikin sallah kake daga karbi wasa wallahi cisa Dr. Mustafa Murad cikin littafinsa Minhajul Mu'min ya kawo kissan Imam al-Bukhari yace wata ran Imam al-Bukhari yayi baki sun zo masa ziyara to saboda malamin hadisi ne sai shagaltu da musu hidima yana hidima yana hidima har duk masallatayya na gari suke sallar isha bai sani ba sai ya fito yayi tayawo yayi tayawo ina zai samu masallaci yayi sallah babu duk an yi sallah sai dawo gida sai tuna waccan fatuwa ta Abdullahi dan Umar kawai sai sallah a wannan daren wannan sallar ishar sai da yayi su 27 Allah ta'ala dan ya gwada masa har wannan abin da yayi darajar sa bata kai darajar wannan sallah bata kai darajar ka zo kai ta cikin jami'i da jama'a ba da ya kwanta bacci sai mafarki suna tseren dawaki da wasu mutane yace Dr. Mustafa Murad yace dokinsa in garman doki ne mai lafiya mai karfi ya iya bakin kokarinsa ya kama wa'ancan mutane ya kasa sai wani a cikin su yawaye yace karka sha wahala ba za ka same mu ba shi ne yace masa dan me yasa sai yace masa li annana sallaina fil jama'a mun yi sallah a cikin jami'i ne kai ka kai dai kai sallar daga kar mutum ya sakaci wajen yin sallah a jami'i kaga ana halin tsoro ma aka ce sallan jami'i wajibi ce daga kenan kar mutum ya sakaci da lafiyarka da karfin halinka da komi kana ji ladan yana hayya ala salah hayya ala falah ka zauna kaga baka da rabo kenan na ce ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi gaggawa zuwa ga samun babban rabo kai kuma ka ki zuwa kaga kai asara Allah ya kare mu daga suka ce akwai wajibcin mai yin jami'i a cikin sallah a cikin halin zaman gida ko halin tafiya a halin aminci da kuma halin tsoro duka ana so mutum ya kiyaye sallarsa a cikin jama'a daga yan uwa kar mu dinga sakaci ba ma sallah a cikin jami'i akwai hatsari mutum ya kiyaye sallarsa a jami'i Allah ya datar da mu daga yace a cikin nan za mu fahimci me mu'anatu sahaba fil qitali fi sabilillah yadda sahabbai suke da bai kiyayewa da kula wajen yin yaki don Allah fa innahu fi ghazwati zati riqa'i suna cikin yaki da yake gidan zati li'anna sumiyar bi zalika yace an ambaci wannan yaki da wannan suna li'anna sahaba raqqat aqdamu ana lokacin sahabbai sai da diddigan su ya tsatsage saboda tsananin zafin rana ba takalma kafar mutum sai ta sunde saboda babu takalman da zasu sai mutum ya samu tsumma ya yi mai ya nade kafarsa ya dinga takawa lokacin duniya babu komai ba ci gaba babu harkoki ka samu masu abin hannunsu ba su da yawa haka kenan ya kamata mu gane mu mun zo lokaci da duniya take cikin ainihin ni'ima haka mu yi amfani da wannan ni'imar da muka samu wajen kyautata ibada da bin Allah da yin abin da ya kamata na ainihin mu yace annal sahabati fadlan alaina yace wannan kuma yana gwada maka cewa lalle sahabban manzon Allah suna da daraja akan mu lima qamu bihi min nusrati dinina saboda abin da suka tsayu da shi na ainihin taimakon addinin nan namu wannan addinin wallahi mutane ba za ku mutum ba zai san darajar sahabban manzon Allah ba sai Allah ya maka nasara ka je aikin haji idan ka je ka ga irin wuraren da suke dinga zuwa a ƙasa da hanyoyin da suke bi nan da za ka gane lalle waɗannan mutane da gaske bayan Allah na ƙwarai ne. Daga ga wuri misali daga masallacin Annabi, wanda ya san masallacin Annabi yanzu a yadda yake shine garin Madina a da a lokacin Annabi. Girman masallacin a yanzu shine me? Shine asalin garin Madina a zamanin Annabi. To daga wannan masallacin suke fita su je duk inda za su je, saboda sai asalin garin kenan, kowa gidansa a jikin masallaci. Har wata ran za a yanka fegi a jikin masallaci, wani sahabi ya ce manzo Allah zai sai da gidansa zai dawo nan, sai Annabi ya ce kai zaman kagun da kake. Ya ce dan me yasa? Manzo Allah ya ce takawar da za ka yi daga inda kake ka zo nan shi ma lada ne, shi ma lada ne. To haka suka dinga zirga-zirga. Misali daga masallacin Annabi duk sati suna zuwa Quba. Quba daga masallacin Annabi zuwa Quba kilomita 10 ne. Duk sati za su je. Ka auna wannan. Idan ka je kai kilomita 10 an ka koma kai nawa? Kuma suna yi wannan ba don koyon ba, don addinin ya samu mai ci gaba. Sun je Uhudu, je ka auna daga masallacin Annabi zuwa Uhudu kilomita nawa? Sun je ku kaza, sun je ku kaza. Shi sa anan malam ya ce anna li sahaba fadlan alaina, lalle sahabbai suna da daraja a kanmu, lima qamu bihi, saboda abin da suka tsayu da shi. Na me? Ministratu din na taimakon wannan addinin namu. Sai suka taimaka da jininsu, da kuɗinsu, da gumunsu, da lokacinsu, duk abin da ka sani da jininsu aka yi, da gumunsu aka yi, da kuɗinsu aka yi, da lokacinsu aka yi, da iliminsu aka yi, har addini ya iso kanka. Duk da haka lalle suna da daraja, Allah ya ƙara musu yarda. Abu na uku ya ce jawazul amali katsir fi salati lidarurati, ya halatta kai aiki mai yawa a cikin sallah in akwai larura. Idan akwai larura, yanzu kun ga wannan ya yi sahu, an yi sallah da shi, ya fita ya koma da baya, wani ya zo ya shiga, ya fita kuma ya dawo ya sake cika ta raka'a. Kaga in ba larura ba me zai sa ka yi haka? To in akwai larura, ya halatta kai aiki mai yawa cikin sallah. Amma in babu larura, bai halatta ba dan adam ya yi wannan. Na hudu ya ce wujubu ittikhadhil hadari min al'ada, wajibi ne mutum ya kiyaye mai abokan gaba, ya yi riko da kiyayewa, ya kula da abokan gabarsa. Kar ka bari ka ba da dama abokin gabarka, don haka ka dinga zama mai kula, ka dinga zama mai sanin abin da kake yi. Saboda me? Saboda kar abokan gabarka su zo su cin maka. Ya ce na hudu jawazul infiradil ma'mumi an imamihi al-udhr. Ya ce kuma a nan cikin hadisan nan guda biyu, hadisin farko za mu fahimci cewa ya halatta mamu ya kaɗaita da limaminsa, mana ya bar limaminsa idan akwai wata larura. Dan me yasa? Saboda ai akwai gabar da wayacce suke sallama suka tafi tsaro, ko kaga sun rabu da asalin su. Ya ce ya halatta. Saboda haka shi ƴan uwa ya kamata mu gane cewa wannan sallah ana yin ta, kuma ga irin abubuwan da ɗan adam zai gani na ainihin me da sallah da abubuwan da za su. An Jabir bin Abdullahi, ɗan hadisi na gaba ko shi ne hadisi mai lamba 155, ya ce an Jabir bin Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhuma qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal kawfi fasaffafna saffaini khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblati wa kabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'ana jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'ana jami'an thumma hadara bis-sujudi والسبق الذي يليه وقام سبق المؤكر سينا هذه الأدوية فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤكر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤكر وتأكر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤكرا في ركعة الأولى فقام الصف المؤكر في نار العدوية فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤكر بالسجود وسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرصكم هؤلاء بأمرائهم متفق عليه اجونا حديثي دغا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله نان شيما متبادل لاباري ديوا اكنسا سبيدا ايرين درسي da ake koyawa matasa akan rayuwarsu kuma ba za a daina faɗa ba mutane mu dage mu canja tunaninmu don me yasa saboda da yawan mu ya kamata a ce mun zama mutane amma tsarin ƙasa da tsarin rayuwa ya sa mutum ya kai shekara 30-40 shi kansa bai san ina yake ba bai ma san ina yake ba Jabir dan Abdullahi babansa yace ya zonar da shi yace masa ni ina ganin in gari ya waye za a tafi ya iko hutu yace ina tsammanin ni ne mutum na farko da za a zai shahada ko za a kashe shi a filin wannan yaki daka in har na mutu akwai mutanen da suke bi na bashi ka biya min wannan bashi kai ƴaƴana mata kannanka ne kai musu ka musu tarbiya kai musu aure an ce lokacin da aka bashi wannan umarni shekararsa bai wuce 15 ba bai wuce 15 ba aka yi masa wannan darasi kuma Allah cikin iko sai ya kaddara cewa shi Abdullahi ya yi shahada yana cikin gawar farko a yakin Uhud da aka me za a yi kaga wancan wasiya yanzu ta zo mai ta tabbata a kansa an masa wasici kuma ta tabbata yaro dan shekara 15 muku yanzu dan shekara 20 ma jira yake baban sa ya masa riga da wando eh kaga an saboda an lalata tunanin mu ko sai mutun ya girma bai san ya girma ba ina ba ta fahimta sai mutun ya kai matsayin da zai zama mutum amma bai san ya zama mutum din ba saboda me saboda ai ana abun namu area wani da ka sai mutum ya rayu bai san ya zama mutum ba tun lokacin da ya kamata ya zama mutum ya abin da ya dace bai zai sani ba su da ka ƴan uwa Jabir dan Abdullahi yana shekara 15 aka dora masa wannan dawainiya saboda dawainiya takan sa ka zama mutum lokacin da ya kai wani mataki manzon Allah ya ga baya ganin sa a majalisi sai tambaya sai ce masa ya manzon Allah baba na ya rasu ya bar ni da bashi na mutane kuma baban nan na bai bar koyo ba sai gona guda daya da haka na rasa ya zan yi amma dan Allah ya ce masa to a wani ruwaya aka ce yace ka ga wa dume bin ka bashi mu haɗu shi a gona akwai bishiyar dibino tana da ƴaƴa a wani ruwaya aka ce yana da raƙumin sa sai manzon Allah ya sa hannu ya bugi raƙumin raƙumin ya ƙara ƙarfi da daraja sai ya ce masa ka sayar min raƙumin nan naka yace masa a yace ka sayar min yace a yace ina so ka sayar min yace suka yi ciniki yace masa to na yadda na sayar maka amma da sharadin zan hawo shi zuwa gida in sauke kayana idan na je gida sai in kawo maka sai in karɓi kuɗi suka yi haka da manzon Allah aka kai raƙumi ya haura ƙumin sa bayan sun dawo daga wannan yakin ya kawo raƙumin a manzo Allah shi kuma aka bashi zinaran da za ka bashi bayan ya koma gida sai annabi ya tura mai kai masa raƙumin sa yace ya bashi raƙumin kaga kyautar an masa dan kare ya je ya lalata kudin abin da ba ce masa an bashi wannan kudin ba dan ya zo mai hankali kayan sa aka saya da aka yi kiyaye kage aka masa wannan kyauta din shikenan ya dawo ya fara harkoki da sauransu wannan sai annabi ya gaishe ya canja ya ce Jabir ya dai ya ji ai manzo Allah na samu kudi har na yi aure annabi ya tambaye shi mai ka aura ce na aure wata bazaura ce bisa baka aure budurwa ba taimaka wasa kai mata wasa sai ya manzo Allah ai akwai dan su mahaukata idan ke tare da su na karo wata mahaukaciya guda daya mana yara ƴan mata kanana wanda aka ce kula da su kaga ba su da hankali yace to ya karo wata yace sai ya auro mace bazaura wanda tafi su hankali yace za ta taimake ni wajen yi musu kitso da yi musu lalle da yi musu tarbiya har mu kai matsayin da zan rabu da su okay yanzu ka kai 30 har yanzu jira kake baban kai baka wani abu bai san amfanin ka ba har yanzu ya kamata mu canje tunanin mu ɗan uwa kar ka zauna ka ce wai kana jiran sai babanka yayi aiki ma wasu ya ji ya nema maka har yaushe ba daidai bane wallahi in kana matashi kawai ka tsaya ka zama kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro fa aka kai shi gun ƴar uwar uwarsa za ta ba da shi tace ke wance ki rike min ɗana sai tace ki masa wasiya manzo Allah yana yaro karami tace ki waɗanna ki wasiya sai tace masa kai Muhammad kun rajulan ka zama namiji manzo Allah akwai mutum da ya taso tasowa marar gata irin tasa amma akwai namiji a duniya irin sa arna ma sun tabbata da cewa ba ta taɓa samun mutum irin sa ba saboda ya rike waccan wasiyar an ce masa yeme ya zama namiji ya kamata ƴan uwa mu yi kokari mu zama mutane Jabir dan Abdullahi kaga yanda ya rayu ainihin me ya bi yadda addini ya koya masa ya bi yadda wasici aka masa ya zo ya taimaki babansa waga wadan shine na ga lokacin mu ya ci gaba wadan dan saura to dai kai mu ga hadisin minti 10 sai mu fassara shi kawai a gurguje mu aje kissan Jabir din ko yayi Jabir yake cewa shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata khawfi yace na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce fasafna safaini sai muka yi safu safu guda biyu bana ga safu daya ga safu daya suka yi safu haka suka yi wannan safu daya na bayan daya yace haka muka yi safu kalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bayan manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace amma a wannan lokacin wal adu bainana wa bainal qiblat a wannan lokacin abokan gaba suna tsakaninmu da alqibla mu muna nan su kuma suna ta nan tunda mu yanzu nan ne alqiblar mu ko yawa to muqaddara manzon Allah da sabbansa sun yi sahu suna nan abokan gaba suna ta nan suna tsatsaye cisa Jabir yace wal adu bainana wa bainal qiblat su abokan gaba suna tsakaninmu da alqibla yace wa kabbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an ce ba mun yi sahu an tsaya sai manzon Allah ya kabbara yace Allahu akbar ce fa kabbarna jami'an duka sahu biyun nan sai muka ce Allahu akbar su ba suke kabbara gaba ɗayan su thumma raka'a bayan mun yi kabbara manzon Allah ya yi karatu ya gama karatunsa thumma raka'a sai ya yi ruku'u yace wa raka'ana jami'an sahu biyun nan gaba ɗaya sai suke ruku duk su biyun ba ɗaya bai tsaya ba thumma rafa'a rasahu min ruku'i sannan sai manzon Allah ya ɗago kansa daga ruku'u yace wa rafa'ana jami'an Jabir ibn Abdullahi yace dukkan mu sai muka dago da sahu na farko da sahu na biyu duk sai muka dago yace thumma hadara bis sujudi sai manzon Allah ya sunkuya zai sujjada wasaffu alladhi yalihi da safun da yake bin sa wannan sai suka tsaya tsaye wa'annan sai suka bi manzon Allah shine as-saffu alladhi yalihi safun da ke biye da manzon Allah sai suka yi mai sujjada yace sai su ma suka sujjada wa qama safful mu'akkar sai wancan safu wanda yake a jin aka jingirta shi na baya su kuma suka tsaya a tsaye sujjada ba wannan tsayuwar bai take karantarwa suna gadin abokan gaba agoban abokan gaba ba za su yi musu hujumi ba ma'anar hujumi ba za su fado musu haka kai ba da yanzu misali in duk safun sun sunkuya to me suka san zai faru kaga ba wanda ya sa abin da zai faru da haka sai wayannan suka tsaya tsaye wannan manzon Allah da wayannan su suke sujjada suka yi sujjada su yace sannan fi naharil adu suna fuskanta suna kiyaye suna kula da abokan gaba yace zan nan fa sai yace falamma qada annabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda yayi da manzo Allah ya gama wannan sujuda din wa qama safu alladhi yalihi da safun da suke biye da shi in hadara safu al-muakkab sai safu na biyun su ma suka tafi suka fadi bis sujudi suka yi sujuda mun ga wannan sallar ko wa qamu su kuma suka dago summa taqaddama safu al-muakkab sannan da aka zo raka'a ta biyu sai sahu na biyu na baya suka gabata da aka zo sallah raka'a ta biyu wannan sahu da manzon Allah su suka yi da wata mun fahimta yawa wata akara safful muqaddam sai wannan sahu da aka fara gabatarwa sai ya jinkiri shi bai yi wannan raka'a din ba thumma raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce sannan sai muka yi ruku'u annabi ya ruku'u wa raka'ana jami'an duka sahu biyun da wannan duka suka yi ruku'un su thumma rafa'a rasahu min ruku'i sannan manzo Allah ya dago kansa daga ruku'u wa rafa'ana jami'an duka mu sai muka dago kanmu thumma hadara bis sujudi sannan sai sunkuya dan yin sujuda wasaffu alladhi yalihi da safun da ke biye da shi wancan da ya gabata ai shine yanzu yake biye da shi ko to da aka sai ya bi shi suka yi wannan sallah din tare da shi alladhi kana muakkaran wanda da ya zama shine je aka jinkirta yanzu shine yake biye da shi ko koda wannan yana tsakiya amma dai a kaidin sallan annabi in yayi abu wajen sujada to ba wannan ne za su sujada ba yanzu su ne za su yi mai gadi wannan shine zai taso sai su bi manzon Allah sai su yi wannan sujada din fi rak'atil ula wa qama safu al-mu'akkar sai safu na biyu wanda aka jinginta ya tashi fi naharil adu wajen fuskanta abokan gaba da kula da su falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda yayi da manzon Allah ya idan da sujada sa wa safu alladhi yalihi da safun da yake biye da shi in hadara safu al-mu'akkar bis-sujud sai safu na biyu ya sunkuya dan yin sujada fa sajadu sai suka yi sujada thumma sallama sannan sai manzon Allah ya sallama yace wa sallamna jami'an sai muka sallama baki daya qala jabirun ainin jabir yace kama yasna'u harsaku kamar yadda masu kulanku suke aikatawa a yanzu mana yana ya tara mutane kenan a masallaci da shugabanni sai yake fada kamar yadda masu kula suke kula da ku a yau to irin wannan salon haka aka yi waccan sallar akwai masu kula da musulmai idan suna kowace gaba ta sallar ku ga wannan sallar ta yi daidai da hadithin ne kawat ko bin salih Allah ya datar da mu da haka ake yin wannan sallar ta me wa zakarahu muslim ma muslim ya ambaci wannan hadisi bi tamami da cikinsa wa zakara al-bukhari darfan minhu amma Imam al-Bukhari ya ambaci wani bangare na wannan hadisi wa annahu salla salatal khawf cewa manzon Allah ya yi sallah ta tsoro ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi Jabir kai ya yi sallah ta tsoro tare da annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fi gazwatu sabi'a a yakin sa da aka yi na sabi'a ai gazwatu zati riqa'in shine yaki da ake kiran shi zati riqa'in wannan shi ma hadisin yana gwada mana irin nau'i da salo yadda ake yin sallah ta tsoro Allah ya datar da mu da mun ƙara minti nawa shikenan go to Allah ya datar da mu amma akwai fa'idodi da malam ya fitar na gani ya kamata mu dan karanta su ko yace na farko yace wannan siffar sallah din ya inganta al'ula yace ana samu an yakuna al'adu tijal qiblati idan akwai abokan gaba suna tsakaninku da al-qibla to irin wannan salo za ku yi domin kar ku gafala su muku ainihin mai tsiya Allah da kansa yace ainihin abokan gabarku so suke yi ku gafala sai su ainihin same ku ta yadda ba ku a tsammani tabbatar mun fahimta daga Allah yace wa khudhu hizrakum ko daga ku yi riko da abin makamanku da shirinku kada su ci su cin muku ta yadda ba ku nan wa Allah ya khafu mai kaiman yati min kalbin sannan idan mutum baya jin tsoron cewa babu wani za ainihin ha'inci ko wani abu da zai zo ta bayansa shikenan in ya irin wannan sahu babu laifi amma in kana tsammanin wasu za su iya zuwa ta wani bangare to sai ku ɗauki wani salo na sallah ba wannan ba Allah ya datar da mu ina gan babu laifi ko yace warada salatu bi kawbi ala sifati ukra ya sifofin sallan tsoro ya zo a wata sifa ta daban kamar yadda muka ji a wancan yawwa Allah ya datar da mu ina ga sai mu tsaya kan nan mun tsaya kan hadisi na 155 Allah ya kai mu wani sati muna raye sai mu tashi kan hadisi na gaba abin da na faɗa na daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa akwai kurakure to Allah ya gafarta mana wa alaikum assalam a baraka ɗaya samu kowa ciki ke kowa raka ɗaya samu amma kuma raka biyu ne damun sallah sun cika wa kansu ka gane yawa saboda me wannan da ya sujjada da aka yi ruku'u aka dago da za a tafi sujjada wayannan sai ba su je ba amma bayan wayancan sun dago a sujjada su sun tsaya su kuma wayancan sai suka yi wannan sujjada ka gane yawa wallahu a'lam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اذيت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.